sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 20 ga watan Maris shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a kan zargin nan mai sargaɗiya da shugaba Donald Trump ya yi, cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai game da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce da Amurka da China na jin nauyi fayara ta yi a wuyansu game da batun Koriya ta Arewa. Sannan jami'ai sun ce wasu 'yan kunar bakin wake su uku sun kai hari a wani ƙauye a arewa maso gabashin Najeriya ranar Asabar, suka kashe mutane huɗu tare kuma da raunata wasu takwas.
Kanin labaran kenan. Matan gwamnonin arewacin Najeriya sun ce za su ɗauki matakin shawo kan ayyukan aisha tsakanin matasa.
Kowane state a nan arewacin Najeriya akwai program ɗin da matan gwamnoni za su fara akan faɗakar da iyaye akan yadda za a iya gano yara wanda suke shaye-shaye, kuma hanyar da za a bi a hana su yi.
A jamhuriyar Niger kuma masu ruwa da tsaki sun kira wani taron al'ummar a birnin Kwanni domin mai da hankali kan abin da yake hana ruwa gudu a yankin. To ko menene ya fi shawo musu kai?
Kwanciyar hankali, haɗin kai. An babu kwanciyar hankali, babu haɗin kai, ba a samun dama a gina ƙasa.
Ibrahim Alfame zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya, inda a yau za ku ji wata takaddama da ake yi a garin Bauchi akan batun gado, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, assalamu ga labaran. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a yau kan ko akwai ƙanshin gaskiya ko a'a game da zargin nan mai sargaɗiya, amma ba a tabbatar ba, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai game da shi a headquarter Trump Tower 'yan makonni gabanin zaben shugaban ƙasa da aka yi bara. Da shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey da shugaban hukumar tsaron ƙasa Admiral Michael Rogers za su iya sanin idan an yi tatsar bayanan, don haka za su ba da ba'asi a gaban kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka. Har tsawon makonni biyu Trump ya zaƙe kan wannan zargin, kuma bayan da jerin jami'ai ciki har da kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan da manyan 'yan Republican da Democrat na kwamitin bayanan sirri na Majalisar Dattawa da Majalisar Wakilai suka ce babu wata shaidar da ta tabbatar da zargin da Trump ya fara tun daga ranar 4 ga watan Maris a jerin saƙonni ta kafar sadarwa ta Twitter. Jiya Lahadi, ɗan jam'iyyar Republican a Majalisar Tarayya David Nunes, wanda shi ne ma ciyaman ɗin kwamitin bincike na Majalisar Wakilai, ya gaya ma kafar labarai ta Fox News cewa ko ma sabbin bayanan da suka samu ranar Juma'a daga ma'aikatar shari'a game da wannan zargin ba su sa ya sauya ra'ayinsa ba kan cewa zargin bai da cikakken hujja.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka da China na jin nauyi yara ta yi a wuyansu game da batun Koriya ta Arewa, wadda jiya Lahadi ta yi gwajin wani babban makaman roka wanda ta kira sabon haihuwa a ɓangaren makamanta na roka. Damuwar da ake yi kan Koriya ta Arewa da kuma daɗa barazanar da take yi su ne suka mamaye zance a ziyarar ta Tillerson ta farko a yankin, inda ya yada zango a Japan da Koriya ta Kudu da kuma China ta ƙarshe a jerin wuraren da ya je. Gwamnatin Donald Trump na duba wata sabuwar hanyar ɓulloma wannan al'amari, kuma tana neman yadda za ta haɗa kai da China wajen sa ido kan wurare masu sarƙaƙiya a yankin. Manyan matu wajen yin duk abin da muke iyawa don kauda duk wani rikici da ka iya ɓarkewa, kuma mun lura cewa akwai wasu matakan da za mu iya ɗauka waɗanda ma sanannu ne a gare mu, a cewar Tillerson yayin da yake magana a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen China.
Jama'ai sun ce wasu ƴan unar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye a arewa maso gabashin Najeriya ranar Asabar. Suka kashe mutane hudu tare da raunin wasu takwas. Hukumomi sun ce maharan namiji da wasu mata biyu sun auna ƙauyen Umariri wanda ke kusa da birnin Maiduguri wanda ya fi shafa ma a masifar Boko Haram na tsawon shekaru 7. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Victor Musa ya ce maharan sun tayar da bama-baman da ke jikinsu yayin da suka sheƙa sassa daban-daban da gudu. Jama'ai sun ce wani ɗan banga da wata mace da 'ya'yanta biyu na cikin waɗanda suka mutu. Mai magana da yawun hukumar bayar da agajin gaggawa Nema Ibrahim Abdulkadir ya ce ɗan bangan ya so ne ya tseda maharan yayin da abin ya rutsa da shi, ita kuma matar dama tana kusa da wurin ne. Nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin. To amma harin ya yi kama da waɗanda 'yan Boko Haram suka kai a baya. Cikin shekaru 7 da suka gabata, tashin hankalin Boko Haram ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 2 da muhallansu, baya ga halaka mutane aƙalla 20,000 a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Siriya da dakarun 'yan tawaye sun fafata a sassan birnin Damascus jiya Lahadi bayan da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin kasar ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a cikin dare suka kai hare-haren bazata a wuraren da ke hannun gwamnati a birnin. 'Yan tawayen sun fara ne da kai hare-haren bom da wasu motoci biyu da kuma wasu jerin hare-haren ƙona bakin wake a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai headquarters a Burtaniya. 'Yan tawayen sun kwace gine-gine da dama a unguwar Joba a wannan birni mai cike da matakan tsaro inda take da tazarar kilomita 2 a arewa maso gabashin tsohuwar ganuwar birnin, inda har mazauna wurin ke cewa albarusan atilare da rokoki sun yi ta fadawa cikin tsakiyar birnin. To amma a cewar kungiyar rajin, bayan danawar farko da 'yan tawaye suka yi, sai jiragen yaƙi na gwamnati suka yi da'ira ma wannan wurare da 'yan tawayen suka ja daga suka yi masu lugudan wuta har su 30, wanda wannan ne al'amari na baya-bayan nan a wannan tashin hankali da aka kwashe shekaru 6 ana yi.
Jiya Lahadi, jirage masu saukar ungulu na Iraki sun harba rokoki kusa da wani muhimmin masallaci a birnin Mosul da ake takaddama a kai, a daidai lokacin da sojojin ƙasa ke daɗa dannawa zuwa wurin da shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi ya yi shelar kafa abin da ya kira daular Islama a shekara ta 2014. Hotunan bidiyon da aka ɗauka sun yi ta nuna hauhawan ƴan hayaki da kuma gajimaren ƙura daura da masallacin na Al-Nusra, yayin da jirage masu saukar ungulu ke ta shawagi a saman wurin. Su kuma farar hula na ta gudu zuwa wuraren fakewa. Dama masu lura da al'amura na Amurka da Iraki na ma wannan masallacin ganin wani muhimmin wuri ga 'yan gwagwarmayar tun bayan da al-Baghdadi ya hau kan mambarin masallacin a watan Yuni shekara ta 2014 ya yi shelar kafa daular wadda ta kama tun daga gabashin Siriya zuwa akasarin arewaci da kuma yammacin Iraki. Shaidu sun faɗi jiya Lahadi cewa sojojin ƙasa na Iraki sun isa wuri mai tazarar mita 100 kawai daga gadar ƙarfen nan ta Mosul wadda ta yi kacakaca.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labarin mu faro takwan a jihar Niger, Najeriya, inda matar gwamnan jihar ta bayyana cewa matan gwamnonin arewacin ƙasar na shirin gabatar da wani shiri na haɗin gwiwa da nufin shawo kan matsalar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban rahoton.
Wannan matsala ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan dai na cima jama'a tuwo a ƙwarya a duk faɗin Najeriya. Akan haka ne ma matan gwamnonin suka bullo da wannan shiri da zai fara aiki nan ba da jimawa ba, kamar yadda uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta yi ƙarin bayani.
Abinda muka haɗa hannu mu Northern Governors Wives da muke yi shine mun haɗa hannu game da irin shaye-shayen da youth suke yi. insha Allah kwanan nan zamu fara ta yadda kowane state a nan arewacin Najeriya akwai program din da matan gono ne za su fara akan fadakar da iyaye akan yadda za a iya gano yara wanda suke shaye-shaye kuma hanyar da za a bi a hana su yi sannan mu kuma akwai taimakon da zamu yi ta yadda ta taimaka ma waɗanda suka riga suke shaye-shayen abin ya kama su yadda za a taimaka musu su daina wannan shaye-shayen.
Dr. Amina Abubakar Sani Bellon tana magana ne a wani babban taron bayar da tallafin kayan sana'o'in hannu da aka baiwa wasu mata guda 100 da mazajen su suka mutu a garin Kwantagora. Comrade Saidu Ibrahim shine shugaban kungiyar da ta baiwa waɗannan mata wannan tallafi. Ya ce sun kashe sama da naira miliyan 5 domin sayan kayan da aka baiwa waɗannan matan domin su ciyar da marayun da aka bar musu cikin sauki.
Tun a jiya mun faɗi wannan kaya ba na sayarwa bane. An ba ku ne ku tallafa ma marayu da aka bar muku domin ciyar da su da rage muku wasu walola da kuma sha'anin ba su ilimi.
Kayan da yi sun hada da kekunan dinki da injinan markaɗe da kuma injinan yin taliya. Wasu daga cikin matan da suka samu tallafin sun bayyana cewa
Aishatu Muhammad Filan injin ne na samu.
Injin ne ka?
Allah saka da alheri.
Mijin ki yara su ne?
Yara su.
Kina da yara marayu?
Ina da su.
Guda nawa kenan?
Guda 7.
Hajara Aliyu Auna.
Me aka baki anan?
Injin taliya.
Injin taliya. Ke ma mijin ki yara su ne? Kina da marayu a hannunki?
Ina nan da su 6.
A Najeriya dai akwai dubban matan da mazajen su suka mutu suka bar su da yara ƙanana musamman a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Da ta sha fama da tashin hankalin Boko Haram al'amarin da ke matukar bukatar kulawa ta musamman. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To daga jihar Niger Najeriya sai kuma birnin Kwanne a jamhuriyar Niger inda aka dauki matakin shawo kan matsalar rikicin manoma da makiyaya da kuma neman wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma da nufin bunƙasa yankin. Wakilin Haruna Mamman Bako na da cigaban rahoton.
A garin birnin Kwanne ne aka gudanar da wani babban taron muhawara a ƙarƙashin kungiyar 'ya'yan garin birnin da ke zaune a cikin waɗansu birane na ƙasar da ma ƙasashen waje. Kuma wannan taron na muhawara tsakanin al'ummomin birnin an shirya sa ne domin samun zaman lafiya wa juna musamman tsakanin manoma da makiyaya, ganin cewa a kowace shekara arziki tsakanin ɓangarorin guda biyu na haddasa rashe-rashen rayuka a kowane ɓangaren. Musa Abdulrahman gwamnan jihar Tawa a lokacin da yake jawabin bude wannan taron yana mai cewa wannan abin yabawa ne.
Wannan shine zai sa kamar da kuke ji a lokaci zuwa lokaci President of the Republic ya kiran kwanciyar hankali, haɗin kai. An babu kwanciyar hankali babu haɗin kai, ba a samun dama a gina ƙasa. To wannan niyya da kuka dauka Allah ya kama mu.
Shiko Alhaji Umaru Wandara, shugaban kwamitin da ya shirya wannan ganawar ta muhawara tsakanin al'ummomin birnin Kwanni a ƙarƙashin kungiyar ADC haɗin kai, ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Alhamdulillah, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Alhamdulillah, kun gani ku da kanku. Gaskiya ba mun tsammani ma haka za ta faru ba ga yadda mutane sun kalla a nan. Shi ya gode lalle abunda mun ka dokon na lalle haka ne a gasar Kwanni mutane na da wannan bukatai. Kuma har dai ma bisa ga taimakon da sun ka basuwa, daɗin kan da sun ka basuwa bisa ga shi abunda mun ka yi yau tsakanin duka tamkin biyu, tematikin biyu in ce zamantakiya da wancan na formation.
A nata ɓangaren 'yan majalisar dokoki ta ƙasa mai wakiltar mazaɓar birnin Kwanni a majalisar dokoki ta jamhuriyar Nijar Hajiya Rabi ta ce za su kawo nasu ƙoƙari domin tallafa ma matasa, ganin cewa maganar samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi musamman manoma da makiyaya da samar ma matasa ayyukan yi na ɗaya daga cikin maudu'un da aka tattauna a wurin wannan taron muhawara.
Wajen harakar yara shi ma mun gani akwai wani center de formation da an dakwai, shi ma in Allah ya yarda muna gani iyaka gurgudu abinda za mu kawo shi ma tallahi, inda minin suka ce kayan aiki ne suke so. Bayan kayan aiki kuma malaman a ƙara ba su horo bisa aikin da za su yi, shi ma Allah ya dane ni, ni malamin makaranta ne, shi ma wancan dan uwana nake shi fannin noma ne, ya Allah da mu ma kanka mu mun zo ba da horon nan, kuma in ya kamata abin da ya kamata duka a yi shi ma muna kawo.
Cewar mun kai la sarka shugaban gundumar birnin Kwanni, wannan taron muhawara ci gaba ne.
Kun ga wannan taro akwai wasu sun shekara 10 ba san juna ba, ba zo nan Kwanni ba, ko an zo ma ka zo baktar da wancan ba, shi shina Nyame ko shina Zender, amma gashi na yau kowa ya hadu. Kun irin wannan taro kowane lokaci mutane resortisan na Kwanni kowane lokaci suna zuwa su zamna su yi hira, wannan ma ci gaba ne.
Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 1:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Satumba na shekarar 2014, Allah ya mu wani sanannen mutumi mai suna Alhaji Sulaiman Taba rasuwa a Bauchi. Marigayi Alhaji Sulaiman Taba ya rasu ya bar ƴaƴa 22, maza da mata, da kuma wata matar da ya aura amma kuma ba su taba haihuwa ba, mai suna Laraba Gambon Alinkano. Daga cikin ƴaƴa 22 da marigayi Alhaji Sulaiman Taba ya bari, akwai Nura Sulaiman wanda shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Sulaiman ko kuma Nuruddin Sulaiman yayi aiki ma tsohon gwamnatin jihar Bauchi Malam Isa Yuguda, kuma har yanzu yana daga cikin masu hidimar yada labarai ma tsohon gwamna. A bayan rasuwar Alhaji Sulaiman Taba, wata kotu dake a Bauchi ta raba gadon sa, aka ba kowa nasa, aka kuma ba kowa takardar mallakin abin da ya gada. Ita wannan mata ta marigayi Alhaji Sulaiman Taba, wato Laraba Gambon Alinkano, an ba ta gadon wani gidan sama daga cikin gidajen marigayin, kuma ta karba aka yi takarda aka mallaka mata shi. Shekaru biyu a bayan da kotu ta yi wannan rabo na gado, sai ita Laraba Gambon Alinkano ta ce ba ta son wannan gado na gidan saman da aka bata, ba ta ma yarda sam da yadda aka yi rabon gadon ba, tare da taimako da sa hannun wani sanannen ɗan siyasa, ɗan kasuwa kuma mai sarauta a Bauchi, ta kai ƙara kotun yanki a cikin Bauchi, wadda ta ce ta warware rabon gadon da aka yi shekaru biyun da suka shige ɗin. To amma kuma abin da aka ba shi Nura Sulaiman shi ne kaɗai aka ƙwace aka bata, ba a taɓa na sauran magada ba. Tambaya a nan ita ce, me yasa sai gadon da aka ba Nura Sulaiman za a ƙwace? Shin alaƙar Nura Sulaiman da Isa Yuguda ne ta janyo aka yi masa hakan? Tasirin wannan ɗan siyasa, ɗan kasuwa kuma mai sarauta ne janyo hakan? Wuce gona da iri na alƙalai ne? Yau batun da za mu fara taɓowa kenan, kuma za mu faro daga kan shi Malam Nura Sulaiman.
Sunana Nuruddin Sulaiman, ɗaya daga cikin magadan Alhaji Sulaiman Taba wanda Allah ya masa rasuwa a watan 9/2014. Abin da ke tafi da ni saboda gadon da aka raba mana ƙarƙashin shari'a da kuma irin zalunci da ƙarara da aka mana a matsayin mu na magada, aka karɓe haƙƙin magada, aka mallaka mu waɗansu wanda ba su da haƙƙi, waɗansu kuma suka shiga cikin abun wanda ba su da haƙƙin gado, ba su da mu'amala da mu, ba su da dangantaka da mu, ba su da dangantaka da kowane wanda ya gada a cikin wannan al'amari.
Su wane ne suka raba wannan gado?
Na farko dai wanda suka raba wannan gado wata kotu ce a tidin alƙali. Aka ɗauki wannan gado a kai mata, kuma a hakika a wannan lokaci ta yi duk abin da za ta yi, yanda ta tafi hukumar gidaje da safiyo na jihar Bauchi, ta ba su aiki muka biya, ta je ta yi kiyasin kuɗaɗen gidajen da mahaifinmu ya bari, ta zo ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta. Kuma bayan ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta, ita kuma ta duba, ta kira magada, ta tantance tukunna, ta ce to za ta raba gado. Amma a ciki akwai wani kyautata wanda kotu ta yi wa ita wanda take matan mahaifinmu, yanda ta tambaye ta cewa me kike so, wanda ake ce mata Laraba Gambon Alinkano. Ta ce kuɗi take son a bata. Kotu ta rubuta. Ranar da kotu sake kira mu bayan sati ɗaya, sai kotu ta ce mana mu yi hakuri ba za a yi wannan shari'a ba saboda wannan mata ta je ta ce ba za a bata gadin mijinta ba. Domin haka bayan hukumar shari'a ta jihar Bauchi ta turo ta ce a dakata bayan ta yi bincike ta ce a ci gaba amma a yi mata abin da take so. Wannan kuma ya faru akan idan mu a matsayin mu na magada ita kadai aka bata wannan dama amma duk da haka a wannan lokaci mu ba mu yi korafi ba dan fatan mu a raba mahaifin mu da kaya saboda kaya ya zama na magada a ba mu kowa hakkin sa. Aka zo aka raba gado ga takarda kamar yadda kake gani Alhaji Abdul Wahab, wannan ita ce takardar da hukumar kasa da sufiyo ta jihar Bauchi ta yi wa gidajen mahaifin mu kudade ta turo da shi kotu. Bayan an raba aka bata gidan sama ita ta fara tashi a
ka to kafin zo kaman ku nawa ne magadan mahaifinku da ya mutu ya bar ku?
Mu dai magadan mahaifin mu ya rasu ya bar mu ƴaƴan mu 22 maza 11 mata 11. Yawwa,
to yaya kowanne an raba bisa kaman yanda kotu ko kuma shari'a musulunci ne ta ce ayi?
Hakika abinda kotu ta yi kenan yanda ta raba kaman yanda shari'a musulunci ta ce, domin kotu kawai ta tabbatar da abinda Allah yake ne. Ta raba ta bada kowane daki nasu kowane mutum aka bashi nashi. Bayan an bayar kowa aka sallame shi, kowane magadi yayi na'am da abin da aka yi ya tashi ya tafi. To abun mamaki bayan an yi wannan da tsawon shekara 2 sai naga takarda a matsayina na ni ne babba kuma shugaba, sai naga takarda daga kotu.
To kai kaman me ka mallaka, menene kotu ko kuma ka gada kai?
Abinda muka gada yawanci gadanmu ya fita allaka ne akan gidaje da filaye da mahaifinmu ya bari. Mu dai kowane daki sun samu gidaje da kuma babban gida na mahaifinmu wanda yake kowanne kuma aka raba musu bisa yawansu. Wayansu sun samu dakuna 4, wayansu sun samu dakuna 6, wayansu sun samu dakuna 8, haka aka raba. Domin haka an raba gidajen bisa daki daki ne. In akwai ciko ku cika, in kuma za a muku ciko a yi, wanda kuma duka aka yi shi a ƙarƙashin shari'a muka bada kotu ta bamu takaddan tabbaci da mallaka kamar yadda ka'ida yake.
To ita wannan mata wanda yake aka ce a bata kuɗi ko kuma ta nemi a bata kuɗi, bata da wani magaji ne ko aihuwa ne da ta yi a gida?
Ai ita kan mata zo bayan iyayenmu mata sun rasu ne, bata da magajin kowa bayan ita kadai. Wanda duda a lokacin akwai ƴan uwana wanda suke da korafi akan cewa sun tabbatar mahaifinmu ya sake ta suna da takarda a hannunsu. A matsayina na babba nace su bar wannan magana kawai a je a raba gado da ita.
Amma shi mahaifinku ya rasu tana gidan ne?
Ai lokacin da mahaifinmu ya rikwas mai kuma a cikin wannan jinyar ta taso daga gidansu ta dawo gidanmu. Yawwa, a wannan lokacin ta taso ta dawo.
Duk wannan tsawon lokaci dai na rashin lafiya bata gidan.
Bata gidan, domin haka yasa ma yana gidajen ɗaya daga cikinmu ne. A matsayina na babba ni na bada umarni a ɗauke shi a sa shi a wani gidan ɗaya daga gidajen ƙannena. Yawwa, muna kulawa da shi da kuma ɗaya matarsa wanda ita kuma a lokacin tana jinya ta tafi asibiti an kwantar da ita. Bayan an sallame ta ta koma gidansu don ta ɗan kwana 2 saboda jinya ya faru. Nace mata ta zauna ta samu ƙarfi a jikinta saboda ita ma ta tashi a jinya kuma ba za ta zo ta hau kan wani jinya ba, ciwon ta sai dawo.
To mahaifinku ya rasu an yi rabin gado, kowa ya an danka masa nasa. To bayan haka yanzu akwai wani abu ne da ya taso?
Akwai abin da ya taso don bayan an raba gadon nan kotu ne ta raba wannan gado. Bayan shekara 2 sai na samu takarda na sammaci akan cewa ita wannan mata bayan an bata gidan sama gaba ɗaya complete gidan sama
ita Laraba.
Ita Laraba Gamban Alin Kano, bayan an bata complete gidan sama a matsayin shine gadanta, kuma a lokacin ita ta fara tashi ta yi godiya saboda an mata abin da take so. Sai ga takarda ya zo akan cewa a kwace gidanmu na marayu tare da ƴan uwana mata guda 4 a bata ita bata san wannan gida. Bayan wannan gado an raba shi, kowane daki sun saida gidajensu sun ba da kuɗi ma ƴan uwansu bisa yanda shari'a yake. Bayan ta yi wannan muka je muka gaya ma kotu, ta yi appeal kotun Angon Jaki, muka je muka yi bayani ma kotu. Kotu ta yi kememe ta ƙi sauraron mu, ta ce ta rushe gado. Muka je muka
bayan
shekara 2 muka je muka yi appeal
kuma sun saida nasu.
Ai bayan shekara 2 kowane daki sun sayar saboda yawa kowa an bashi nashi gadan. A matsayina na babba na wakilci kowa, na ga kowa an bashi hakkin sa. Yawa, kuma na tabbatar kuma babu wani matsala tsakanina da sauran ƴan uwana, kowa an bashi. Bayan kotu ta ce ta rushe gado, sai muka yi appeal babban kotu ta jiha, yanda shi grand kadi na yanzu wanda ke zauna akan kujera yanzu shi da kansa yayi wannan shari'a sai ya biya mata bukata yace ya kwace gadan mu gida sukutum ya bata ita kadai ni da kaina ne tattaki naje ofisin sa na gabatar da kaina nace masa ranka ya dade ga abin da ke tafi da ni ga abin da ke faruwa amma ga irin yanda aka mana shari'a budan bakin sa sai yace mun ai shi bai gane yanda shari'a yake bane amma domin haka mu je mu yi appeal yawa mu je mu yi appeal wanda yake da ya bamu daman yin appeal ko yanda doka ya bamu dama kwana 90 ne a cikin sati biyu nayi appeal kuma duk da haka ban yi kasa a guyo ba sai da na dawo wajen sa nace masa mun yi appeal yace shikenan amma abun mamaki kaga wannan ita ce takardan appeal ga takardan appeal nan ga receipt din appeal nan ga motion din appeal nan ga ranan da aka yi appeal muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda ba mu san meye dalili ba mun yi nayi dukkan iya kokari na dan a bamu record ya zama record suka ki su bamu record ana nan sai kawai kotun angon jaki karkashin wani alkali wanda ake ce masa Tukur Sale sai ya sake turo takarda kan cewa lalle mu zo kawai mu ba da ki din wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi appeal akan kaida ga takardun mu na appeal ga komai bayan ya karba ya gani sai ya ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati Allah ya kai mu mun dawo kotu sai ya ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a duda wannan appeal ga takarda kaman yanda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy
Malam Nura Suleiman kenan a kasance da mu a shiri na gaba domin jin yadda wannan batu ya ci gaba da zamowa tamkar wani batu na almara a huta lafiya
to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai
A takaice wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu za su ba da shaida a bainar jama'a a yau kan ko akwai kanshin gaskiya ko a'a game da zargin na mai sarkakiya amma kuma da ba a tabbatar ba wanda shugaban Amurka Donald Trump yayi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai a headquarters Trump Tower game da shi ɗan makonni gabanin zaben shugaban ƙasa da aka yi bara. Jami'ai sun ce wasu 'yan kunar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin Najeriya ranar Asabar suka kashe mutane hudu tare kuma da raunata wasu takwas. Sojojin Siriya da dakarun 'yan tawaye sun fafata a sassan birnin Damascus jiya Lahadi bayan da 'yan tawayen suka kutsa cikin babban birnin ƙasar ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa. A cikin dare suka kai hare-haren bazata a wuraren da ke hannun gwamnati. Akalla wasu sojojin Amurka uku sun samu raunuka jiya Lahadi bayan da wani sojan Afghanistan ya bude musu wuta a kudancin Afghanistan. Al'amarin ya auku ne lokacin da ake gudanar da atisaye a wani sansanin soja da ke lardin Helmand. Ana kan jinyar sojojin na Amurka a cewar sashen taimakon soji na kungiyar NATO da ke Afghanistan. Jami'an Afghanistan sun ce nan da nan wato wasu sojojin kasashen waje suka halaka maharan. Abin da yake faruwa shine inda sojojin Afghanistan da ke canza sheka suke maida wato bindigoginsu kan abokan aikinsu na kasashen waje musamman. Jiya Lahadi, jirage masu saukar ungulu na Iraki sun harba rokoki kusa da wani muhimmin masallaci a birnin Mosul da ake takaddama a kai. A daidai lokacin da sojojin ƙasa da ke dannawa zuwa wurin da shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi ya yi shelar kafa daular Islama a shekara ta 2014.
To a gaishe kama su saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tai shirin da ke mai da hankali kan harkokin tattalin arziki. To yanzu a madadin kowa da kowa Ibrahim Ka Almasi Garba, Malam Sidi da kuma injiniya mu Mr. John Alheri ke muku fata alheri.